sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a hiniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yanda ƴan sara suka addabi mina a jihar Niger kungiyoyin kare mata a jamhuriyar Niger sun dage don rage cin zarafin mata kazalika muna da rahoto kan ra'ayin masana tsaro dake buƙatar a daina biyan kuɗin fansa ga barayin mutane muna da shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya to amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai wasu harhara wasu cibiyoyi guda uku da kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare amma ana zargin kungiyar masu tsauraran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin kungiyar da ta balle daga kungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta saka musu hari muddin suna taimakon kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya Daya daga cikin kungiyoyin da aka kaiwa harin ita ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway, wacce ta ce an lalata motocin da take amfani da su wajen kai kayayyakin agaji ga fararen hula. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Shugaban nukiliyar Iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natanz ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akbar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada buƙatar fuskantar hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar. Salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba. Gidan talabijin na ƙasar ya ba da rahoton matsalar game da layin rarraba wutar lantarki na Natanz 'yan sa'o'i bayan fara aikin samar da wadataccen makamashin uranium. Kakakin hukumar makamashin nukiliyar Iran Behruz Kamalbandi ya ce lamarin bai haifar da asarar rai ko gurɓata ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki China saboda ɗaukan mataki a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata. Yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a faɗin duniya. Wanda da sun ɗauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba. Anthony Blinken ya ce da shirin Meet the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyanar COVID-19 cewa ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta ɓarke da kuma ba da cikakkun bayanai. Babu wani martani nan take daga China game da kalaman Blinken. Shi ma tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya kasance mai sukan matakin da China ta ɗauka. Yana yawan amfani da kalamai kamar China flu ko kum flu don bayyana cutar. Masu sharhi sun ce damuwar da India ke da ita kan yadda sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai ƙara kusantar da ita zuwa ga China. Kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can. Amurka da sauran ƙasashen yammaci sun ƙaƙaba takunkumi don matsalan ba ga sojojin Myanmar wanda ya haifar da mummunan murƙushe masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanɓar da shugaba Aung San Suu Kyi. Masu sukan lamirin sun yi tambayar dalilin da ya sa India mafi girman mulkin demokuraɗiyya a duniya bata yi Allah wadai da mulkin sojin ba. Amma masu sharhin na cewa New Delhi ta yi imanin takunkumi ba zai iya zama hanyar da zai magance rikicin ba. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaransa na Isra'ila Benny Gantz a ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a ƙasar ta gabas ta tsakiya. Austin ya shaida wa manema labarai cewa mun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da shirin Isra'ila na samun tsaro na dogon lokaci da kalubalen tsaron yanki da kuma goyon bayan Amurka na kokarin daidaita alaka da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashe da ke da rinjayen musulmi. Wasu ya kara nanata kudurin Amurka na kulla kawance mai karfi tare da Isra'ila. kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa tana zuwa ne jim kaɗan bayan ranar tunawa da kisan ƙare dangi, wanda ake girmama rayukan Yahuda miliyan 6 da suka rasa ransu a yaƙin duniya. Mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona, sannan miliyan 3 suka mutu sanadiyar cutar, a cewar alƙaliman cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Akwai alamun gajiya daga cutar da kuma tagayyara sanadiyar kulle. China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe, ta kuma hada da su da allurar rigakafin da aka samar a kasar China don bunƙasa ingancin allurar rigakafin ta China. Wani babban masanin kiwon lafiya na kasar China kwanan nan ya faɗa a wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari da hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su. Yana mai ambato Gaofu, shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan kasar China, a cewar bayanan wata kafar yaɗa labarai ta kasar China, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da coronavirus 10,732 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. India ta bi sahun Amurka da Brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan 13.3. Amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.1, yayin da Brazil ke da miliyan 13.4.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Neja ta ɗau matakin takaita sufurin baburan kabu-kabu don daƙile illan 'yan sarasuka a babban birnin jihar Minna. A 'yan kwanakin nan, miyagun matasan sun addabi jama'a da hakan ya yi sanadiyar samun raunuka ga mutane da dama. Ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Neja Alhaji Adamu Usman ya ce gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da kafa wannan doka da ke nuna a yanzu masu sana'ar kabu-kabun ko kuma a caɓa za su fara aiki ne daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare, kuma sabawa wannan doka babban laifi ne. A 'yan kwanakin nan dai mutane da dama ne suka samu munanan raunuka tare da tafka asara ta dukiya a sakamakon tashin hankalin da ya ɓarke a tsakanin matasan unguwar Limawa da kuma unguwar Daji. CSP Musa Muhammad Danko shine babban jami'in 'yan sanda mai kula da sashen farin kaya.
Domin an lura suna aiki daga safe har gari ya waye, to akan wannan aka ce lokaci an kayyade musu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 9 na dare. Kamar kwanakin nan tsakanin matasan unguwar Limawa, to za ka ga yara sun fito da makamai suna sare-sare, idan suna da bukukuwa na aure ko wani abu da ya shafi haka, to zai ka ga fada ya shiga tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa.
Mazauna birnin nami na dai sun yi maraba da ɗaukar wannan mataki tare da ayyana shi a matsayin wanda zai taimaka wajen shawo kan matsalar 'yan sarasukar.
Sunana Musa Umar, wanda aka fi sani da mai sharabatun waka. Abin da ya faru ka gani ga naune ba wai jiyo ba. Lokacin da dan hayaniyan nan ya faru na matasa din nan da suke yi shonan su din nan, so lokacin da mutum ɗaya rigiman ya faru nan take sai naga ɗaya ya kira waya, sai ga sai bubullowa suke ta yi 'yan kaba-kaba na ta sauke su a mashina, ashe duk karafuna ne a jikin su. To kaga in aka hana wannan ma an samu sauki ta nan wajen.
Ko baya ga sarasukan dai, watakila dokar za ta taimaka wajen shawo kan matsalar barayi masu fasa gidajen mutane a cikin dare da suka addabi jama'a a birnin na Mina. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yunƙuro don rage ƙalubalen cin zarafin. Ga rahoton Tamar Abari.
Duk da irin cigaban da mata ke ganin sun fara samu a irin gwagwarmayar da suke gudanarwa na tabbatar da haƙƙoƙinsu a fannoni daban-daban, sai dai wasu ƙungiyoyi irin su SOS Civism da ke kokowa da haƙƙoƙin mata na ganin duk tsawon shekarun da matan ke ta faɗi ka tashi ba abin da ya canza, cewar Sanusi Muhammad na SOS Civism.
In aka ɗauki 1993 zuwa yau shekara 28, babu wani abin da za a ce an samu cigaba na harkar haƙƙin mata. Tunda duk shekara aka zamna sai kaga kukan da mata za su yi ko koke-koken da za su kawo na bana yahi na bana yawa. Kenan ana magani kai yana kaba. Ya kamata a zamna a yi lissafi a gaggama da al'amarin incin mata a Nijar, menene yake hana ruwa gudu? ni fi sabilillahi abinda na gane babban matsalan mata matsala ce ta tsari, tunda kowa ya sani duk duniya mutanen da suke nazari bisa kan zamantakewa sun san mace in ta sa kanta abu to ba karamin kokari bane take. Mace dama mutunci wanda duk abin da take abin sa kai ne ba a tursasa mata, in ta sa kanta ko menene za ta iya abin ko a gare ta bari babu daɗi ma tana iya haƙuri ta yi juriya ta yi abin da ta sa kanta.
Rashin tsari ya taka rawa wajen rarrabuwar kanu da suke fama da shi.
Amma abin da ya sa ba a samun sakamako kamar yadda ya kamata, mata cikin al'amarin ku ga gafarce ni babu tsari. Kamata yi a huce daga magana kota ya zamanto abin da ya shahi haƙƙin mata ne. Haƙƙin mata hajjikansu abin da mata suke bayyana yawa a kyautata rayuwarsu.
Babban burin kungiyar ta SOS Civis bai wuce kare haƙƙin matan ba ta hanyar inganta dogaro da kai na matan a fuskar sana'o'i daban-daban.
Yau a ƙasar nan wallahi tallahi ba komai bane ake amfani da shi illa talaucin da mata suke ciki. Mata ya zamanto in ana wani taro na siyasa su ne za a kira a ba su jaka guda. A walaƙance mutum wanda yake nihin kai ɗan uwan shi ne ko unguwarku guda makwabcinka ne ko sirikinka ne ko menene shekara biyar yana da matsayi yana neman yana kwance bai taɓa tuna da kai ba ko ya kira ka yi maka gaisuwa ko ka samu karuwa ya taya ka murna sai ran siyasa sai ya zo ya ce mata ku zo sai an kilga mace goma a ba su jika biyar su ta yi su raba. Wannan abun babu mutunci cikin shi. A matsayinmu na ƙungiyoyin haron hulla ko kowa ta harko da muke so a yi a kare haƙƙin mata, mata zamanto su samu aiki su shiga hanya ta sana'a, likita gaskiya kamata a jinjina musu in akwai suruhi mai kula da intin mata da yara babu kamar likita. Kowa sani harakar aiwa abin yanzu ya zamanto ma dole ne ka je za a kula da lahiyarka. Wannan kokowa muna tare da ku, aikin da muke yi kuma mu yi shi tare da ƙungiyoyin mata wanda suke tsare suna kokowa don kare haƙƙin mata, mu gaya za a yi a gama kari da aiki a yi tare.
Bakar da Asha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Masana masu sharhi kan lamuran tsaro na cewa matukar aka daure aka daina ba da kuɗin fansa ga masu satar mutane za a shawo kan matsalar. Yanzu haka satar mutane ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Wasu 'yan Najeriya na ganin lokaci yayi da ya kamata 'yan ƙasa su gaya wa juna gaskiya. Idris Muhammad Gobir dan asalin ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan bindiga.
Junan muna da makamu gaskiya shi ne problem din Najeriya ba tare da kiyayya ba ko rashin so ko suka wani ko bambanta siyasa ko akida. Magana issue din security babu wanda bai zama victim, kowa yana iya zama tsadari ta hauri gare ne nake magana nan. Idan ai magana issue din aikin na ta ai ba dauke wan mu ba ba dauke kan naira ba misali, idan an ce ahli mutuni ba ahli ba kare ba kan misali to mene wanda mutane ba su gani ko mutuno a haka ne irin Najeriya nan. So in ba mu hada makamu gaskiya to waye ne zama victims gobe, yana yiwa kai ne ko wani gobe.
Bisa duba da cewa an dade ana daukar matakai na ganin karshen wannan matsalar amma abin ya gagara. Masana lamuran tsaro kamar detective Awal Baladirmi iya ke kara jan hankalin hukumomi akan gwada shawarwarin da suke bayarwa a gani ko a dace. Daya daga cikin shawarwarin ita ce a daina biyan kuɗin fansa.
Idan ka biya kuɗin fansa ka tsara musu makamai, idan ka biya kuɗin fansa ka tsara musu abinci, idan ka biya kuɗin fansa ka ga musu kuɗin da su sai mashina su zo su dinga ta'addanci ga moral sum ga multidinashin. Gwamnati emphasizing programs a dinga daukar nauyin program ana wayar da mutane akan illar biyan kuɗin fansa.
Haka ma akwai buƙatar samar da runduna ta cikin jeji wanda za ta baiwa gwamnati damar sani da kuma iko da dazuzzukan da ke ƙasar nan.
Yawancin insecurity da ake samu mostly 80% da ake samu a daji ake shirya shi a daji ake aikata shi, kuma an gama daji ake komawa. To me zai hana a samar da jami'an tsaro da ake kira forest marshal? Za a yi addressing din kidnapping, za a yi addressing din banditry, za a yi addressing din clash na farmers and herders, sannan za a sake yin addressing na illegal arms da ake shigowa da su, za a yi addressing human trafficking da ake yi ta farauniyar hanya, za a yi addressing smuggling da ake yi ta farauniyar hanya, za a yi addressing illegal trespass da ake shigowa cikin gari ta farauniyar hanya. Wayannan forest marshal din za su samu samar da rabenu.
Sai kuma batun samar da cibiya ta karɓar bayanan sirri daga jama'a.
Ita kuma wannan cibiya ita za ta dinga gabawa tura gowar jami'an tsaro na kowane bangare da 'yan sanda da DSS da sojoji da kowane 'yan vigilanti da 'yan banga za ta dinga research kafin matsalar ta faru wata uku ko wata shida. Za ta yi research a gano cewa wani illa ce da wace matsala za ta iya faruwa nan gaba. To za a dinga sanar da wa'annan hukumomin don su ɗauki mataki kafin matsalar ta faru.
Bisa ga yadda lamarin tsaro ya ƙi cikin yawa a Najeriya da an gwada aiki da shawarwarin da masana ke bayarwa. Watakila da an dace da samun mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga Nasiru Adamu ɗan Likaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane.
A sabon shirin zauren matasa, Bashir BMK Kadisau Katsina zai ci gaba da bamu labarin lamuran tsaro da taɓarɓarewarsa kan zama a hannun matasa. Don ko an ce matasan su ne ƙashin bayan al'umma, idan ko ƙashin baya ya kare ai ba magana kenan.
Mutanen Kadisau sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin Daudawa sojoji, babban sojan da ke kula da wannan yankin abinda ya ce ya kira sama ba a bashi koda ya je wannan gari ya kai dauki ba.
Bashir, me yasa wasu jihohin suna samun kai har a cikin gari ma suna daukar wasu yan sintiri su sa su rika taimakawa kafin jami'an sojoji suna da wasu mutane masu kula da su. Kaga yanzu zai wuya ka shiga gida ka kwanta kai bacci kawai gaba ɗaya idanunka biyu a rufe ba tare da kana dardar ba, za ka ga kana farkawa ka dan zaga nan ka zaga nan sannan ka sake dawowa.
Duk garuruwan nan da kake jin ina ce ma mutanen nan yanzu sun maida wuraren kufai ba inda babu irin wa'annan yan saka. Yan sakan nan ta kai fagen su dai ba bindiga suka samu daga gwamnati ba, amma ta kai fagen makera duk sun kera irin mai har tashi biyu tashi uku din nan. To amma wa'annan bindigogin da yan sakan nan suke da su, idan aka ce ma wa'annan mutanen sun shigo adadin su ya kai kimanin mutum 8 ko 9, ina tabbatar ma dan sama da mutum 500 da iya tinkarar wa'annan mutanen. Saboda irin bindigun da suke rikewa ba bindigu bane wa'anda idan ku kunyi harbi 1 2 harshashin ku ya kare sai kun tsaya kun sake shiri. Su wa'annan yan ta'adda idan suka zo za ka samu bindigun su daga mai tashi 7 8 9 wannan su ne masu kananan tashi. Kaga ba za ka hada su yan sa kai abinda za su yi.
Bashir, faɗa mana watakila wanda bai fahimci irin wannan al'amari ba, watakila wani karar bindiga ma a fina-finai kawai yake ji. Menene tashi takwas?
Ni dai kan latsanci kaina a cikin wannan yanayi domin dai a ranar da aka zo aka ɗauki wannan yaro kanina na je garinmu Kadisau. Bindigar da su yan sa kai ke harbawa an ka ji kukanta ma daban ne. Wadda wa'annan yan ta'addan ke harbawa, wallahi Alhaji Nasiru idan suka rike bindigan nan ba ta saurarawa, ta dinga fitar da harshashi kenan. Kaga akwai bambanci da wanda in ka ji harbin ta tas da yanzu duk mutanen area nan in ka ce wannan kukan wace bindiga ne, in na AK-47 ne za su ce ma wannan AK ce aka harba. Idan ka mai jigida ce mai jujjuya wannan mai tashi mai fitar da harshashi ba iyaka, wallahi duk mutumin da ke ƙauyen nan ya san kukan wannan bindigar. Yasa kai suna yin bindigogin su na toka, wanda ake samun toka a zuba a karkada, sannan kuma a sami ƴaƴan borus, wannan duk bindigun su baya wuce wannan. Amma hakika yan sa kan yankunan suna iya bakin kokarin su, duk da naga wani gwamnati ma yana haya gagacewar shi bai yadda a yi sa kai ba kada dan sa kai ya je ya farma wa'annan mutane bacin idan an yi ta'addancin nan kuma jihar shi ake komawa dai.
Wato ma'ana ba wai lalle kowane laifi da mutum ya yi ba ne za a buɗe masa wuta. Misali in sun samu ne masu laifi ko jami'an tsaro idan suka zo za su yi harbi, lokacin za ga ko a yi harbi a harbi kafar mutum in an kama shi sai a yi bincike sai a je a gano me yasa ko wani ne ya turo shi ko me yasa ya shiga wannan aikin. Ba mamaki wasu yan sa kan labarin da ake bayarwa shi ne in suka ga wanda suke zargi za su iya kwantar da shi su yanka shi. Kawai su kawai rai suke nema saboda suna ganin wasu na kashe mutane, watakila shi yasa wasu suke ɗari-ɗari da aikin yan sa kan.
To alhamdulillah hakan ya faru domin dai dalilin shigowarsu garin Kadiso wa'annan 'yan ta'adda wani mutum aka kashe musu, 'yan sa kai ne kuma suka shigo garin Kadiso suka kashe shi ranar Juma'a. Tun daga dan dimi suka samu labarin cewar yana sallar Juma'a nan masallacin Juma'a nan Kadiso, 'yan sa kan da suka yi team da karamar hukumar Sabuwa da dan dimi da faskari suka rika taimakawa duk inda suka ji akwai wani informa na wa'annan mutanen suna zuwa su far masa. 'Yan sa kai da suka shigo cikin garin Kadiso suka yi attacking din wannan wanda suke zargin dan ta'adda ne. Karshe da ya gansu zai gudu suka harbe shi suka kashe shi. Shi ne sanadiyar da ya sa wa'annan 'yan ta'adda suka dawo Kadiso suka kashe sama da mutum 74 a rana guda aka yi jana'izar wa'annan bayan Allah. Su 'yan sa kan sun ce hakika 'yan Kadiso ba su suka yi musu laifi ba, amma ta shafe su tunda an zo garin su an kashe musu nasu.
Wato har ma labari ake ji ga irin martanin da suke mayarwa dalilin har-haren su.
Ranar da suka zo garin Kadiso ai yadda ka ga wayan nan taka haka suka kunna suka rika ɗaukar hoto kuma suna sakawa internet suna sakin boys suna cewa ai kaɗan ma muka yi muku don haka sai mun dawo kuma duk sai mun annabi yankunan.
A ƙarshe Bashiru, mutanen nan idan suka tafi na san dai Katsina babbar jiha ce duk da haka tana da dazuka su ma suke komawa su zauna ne ko suna zagowa su dawo cikin gari ciki su saje cikin jama'a.
Suna komawa dajika sannan kuma informa ɗinsu suna shigowa cikin jama'a wa'anda ba ka tsammanin za su iya zama informa sai ka samu mutanen kirki. An same su da wannan illa ta informa suna zuwa su kawo ma 'yan ta'addan nan labari. In yanzu ka shiga garin kawon ki rigar ka kwaskwas ka shigo daga birni to yanzu za a kai musu labarin wane ya zo.
Kamar yadda kake da hular kan nan yar Borno ta sha karo ka awon shi tana
yi. To Alhaji Nasiru, wallahi yanzu je duk ƙauyakunmu ya gagare mu zuwa. In za mu je sai dai mi sata zuwa, in za mu fito kuma sai dai mi sata fitowa. Musamman ma mu da muka yi suna a kafafen yaɗa labarai, duk inda muka ji an yi ba daidai ba sai mun fito mun faɗi cewar an yi ba daidai ba a ɓangare kaza kowace jiha ne ba ma jihar Katsina ba.
Ibrahim Sambo, akwai abin da ka faɗa ɗazu wanda ba a sashi a kan faifai ba, yara masu tasowa waɗanda ba a kula da iliminsu nan gaba ka ce ko ba su yi illa ga mutane na yanzu ba, wataƙila kan jikoki can za su taso su musu illa.
Alal haƙiƙa akwai sakacin da ake yi ta gwamnati da kuma shugabanninmu na arewa game da asalin yanzu ka kama kan titi. Shugabanninmu na can baya wanda suka gabata suna shugabanci suna gani yara suna bara. Na farko yaro zai fita bayan lokacin da za a bashi tarbiya, uban shi ba tarbiya ko uwar shi ta bashi tarbiya ya fita yana yawon bara, aka kyale su sanadiyan wannan yaran da ba su da tarbiya da sauransu suka girma a tasha da sauransu. Yau an wayi gari ba su da aikin yi, to sanadiyan rashin aikin yi da rashin tarbiya yana ɗaya daga cikin duk wani tashin hankali da kaga yake faruwa a ƙasa. Masu riƙe makamai da sauransu ka bincika za ka samu irin wa'annan yaran su suke yi. A yanzu haka in kana nan Abuja, bari in baka misali da pedestrian bridge na nan police Simon, za ka samu yara ne under age, yaro ne dan shekara 10 dan shekara 7 da 8 za ka san su ne suke tsaya kan wannan bridge suna bara. Ya tashi ya bude idon shi da bara ya kashe zuciyar shi, ba wata hanyar samun kuɗi sai ta hanyar bara.
Yaro karami ma wace zuciya yake da ita bari ya kashe ta jiba.
Yaro to ya girma da wannan baran ne, ya tashi da wannan bara har ya girma ya mallaki hankalin kanshi. Haka wayi gari hanyar bara yanzu ba a samu. Kan wannan titi wani zai jawo shi mai tai a fara koya mai shayi yadda ake shan kwayoyi da sauransu. Jigan nan ko za a dinga ɗaukar makamai ana ba su kuɗi kaza ga hanyar da za a samu kuɗi ya fi hanyar bara da sauransu. Dalilin da ya sa kenan yake kawo wannan rashin tsaro da sauransu a ƙasa gabaki ɗaya.
Na'am, assalamu alaikum. Sunana Aminu Ziko Kabala. Hakika kamar yanda makocina ya bayani jada kan yara almajirai da sauransu, hakika wannan matsalan akwai ta ita ma. Amma ni inda na fi hango matsalan da take damun shugabannin tsaron, akwai mutanen da suke su suna da son su yi aikin su zama jami'an tsaro domin su yi ma ƙasan aiki saboda suna da kishin ƙasan a zuciyarsu. Akwai kuma waɗanda su jami'an tsaron na sama-sama suke son su zama jami'an tsaron waɗanda su ba su da fashion din a zuciyarsu, balle su samu fashion din da za su ba da gudunmawar da ƙasar take so. So komawa gefe da suke ɗauko na 'ya'yansu da na kusa da su da waɗanda ba sa ma da ra'ayin zama jami'an tsaron sai su zama da su jami'an tsaro abinda yake komar da ci gaban mu a harkar tsaron nan kenan. Matasa suna ba da gudunmuwa yanda ya kamata wajen tabarbarewar harkar tsaro. Babu ta inda za a in kana da sana'ar ka kana yin wani abu da kake samu, babu kofar da wani zai samu ya zo ya yaudare ka ballantana har ya kai ka ta wurin da ba ishi kai tunani ba. Abubuwan da ya kamata a gyara shine a sama ma matasa aikin waɗanda kuma suke da aikin yin masu sana'a a hannu, a inganta sana'arsu. Idan ta kama a taimaka musu da jari ne zai fitar da matasa daga cikin halin da muke ciki.
Buhari, kamar kana da abinda za ka rufe wannan zauren matasa na wannan karon da shi?
Yawancin laifukan nan yana ga 'yan siyasan mu ke tare da su a arewacin ƙasar nan. Wannan mulki da muka aro mu a nawa ganin bai dace da tsarin mulki irin na ƙasashe irin namu ba. Komai nasu ya bambanta tsakanin mu da su. In dai ba wani salon 'yan siyasan mu suka dawo suka saki suke bin abubuwan da ya kamata ba, to wallahi wannan ƙasar tamu sai dai mu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk hanyoyin nan da kake bi a ƙasar nan, ai satin nan kara daga gida, ya kaga hanyar ta biyo daga Gombe zuwa Abuja, gwamnatocin da ba na farar hula ba suka gina su. Ga aikin Abuja na ana yi zuwa Kano, wannan gwamnatin ma ta fito ta furta cewa sai ta sauka ta gama ba a gama shi ba. Gwamnatin farar hula ce ta yi shi. In dai ba 'yan siyasan mu sun canza salo sun tsaya ƙasar da al'ummar ƙasar su za su gina tsakaninsu da Allah ba, wallahi ba za mu taɓa samun zaman lafiya da mona mulkin demokuraɗiyyar da muke nema mu gani ba.
A gaida Buhari Yunusa Kumuriya na ƙungiyar kafafen ma'abota labaru, mu tsaya ma kawai a nan mana, mu sake harama makon gobe da yardar Allah, mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Mailika da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Da sanda cewa jami'an 'yan sanda a jihar Zamfara sun fitar da wasu mutane 13 da aka yi garkuwa da su. Ta kuma jami'an 'yan sanda sun gano wani bindigan AK-47 da alburusai guda 10 na ɗaya daga cikin 'yan bindiga da suka yi garkuwa da mutanen wanda kuma ya arce. Sai kuma jaridar The Guardian na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bi sauran shugabannin ƙasashen duniya wajen aikewa da ta'aziyyarsa bisa rasuwar Yarima Phillips, wato mai gidan sarauniyar Ingila Queen Elizabeth II, wanda ya rasu yana da shekaru 99 watanni 2 kafin ya cika shekaru 100 da haihuwa. Sai kuma jaridar The Vanguard na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya yi suka game da hare-haren da ake kaiwa a gidajen yaran Najeriya daban-daban, musamman ma dai na kwana-kwanan nan da aka kai a jihar Imo. Dr. Lawal ya furta hakan ne a lokacin da ya isa birnin Owerri wajen kaddamar da wasu hanyoyi da gwamnan jihar Hope Uzodinma ya gina a jihar. Dr. Lawal ya ƙara yin kira ga jami'an tsaro a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen ba da kariya ga irin waɗannan wurare muhimmai. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yaran gizo na cewa an tashi dutse hannun riga a wani taro na jam'iyyar PDP na yankin Arewa maso yammacin ƙasar da aka so gudanarwa a jihar Kaduna. Premium Times ta rawaito da magoya bayan gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma na tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso su ne suka fasa wannan taro bisa sabanin ra'ayi. Sai kuma jaridar The Nation na cewa kungiyar Boko Haram ta kai hari a wani kauye da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, inda kuma suka kashe mutane 5 tare da sace wasu mata 30. Sai kuma jaridar The Punch na cewa tsohon ministan cikin gida kuma tsohon hafsan sojojin Najeriya Janar Abdulrahman Dambazau ya bayyana kungiyoyin yankin Yarba na Oduwa da kuma na Indigenous People of Biafra da cewa sun yi kama da na kungiyar Boko Haram. Janar Dambazau ya bayyana cewa dukkanin kungiyoyin suna aiki ne na ta'addanci irin na 'yan kungiyar Boko Haram, wanda kuma fatansu shine saka wani yanki cikin wani hali na kakani kayi. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayyana cewa yanzu haka mai alfarma sarkin musulmi ya bada umarnin fara ganin watan Ramadan tun daga yau Litinin. Sanarwar da Profesa Sambo Wali Junaidu wazirin Sokoto ya rattaba hannu ta umarci duk wanda ya ga watan ya kira wasu lambobin waya. Babu ya cikin murai Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya. Assalamu alaikum.